Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya ta fara'a da Nomad da Darul da Koniya muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Assalamu alaikum Ibrahim Kalmu Si Garba ne da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 30 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta karyata zargin cewa tana kokarin kafa dokar daƙil ƴancin jaridanci. Kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba zai shigo da shirin sana da rashin tayi. Baban gida Jibrin kuma zai shigo da shehin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jiya Lahadi, tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya caccaki jam'iyyar siyasar da ya kafa, yana cewa ba zai jefa jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin kasar ƙuri'arsa ba a zaben kasar da za a yi yau Litinin. Wannan ko shine karo na farko cikin shekaru 38 da Mugabe ba ya takara a matsayin shugaban jam'iyyar ZANU-PF. Mugabe dan shekaru 94 da haihuwa ya yi murabus cikin watan Nuwamban bara sakamakon matsin lamba daga sojojin kasar. Mutumin da ya dade yana mataimakin sa dan shekaru 75 da haihuwa Emmerson Mnangagwa shine ya gaji Mugabe kuma yake takara shugabancin kasar a yau. Ko da shike mutane 23 ne suka yi rijista za su yi takarar shugabancin kasar daga karshe dai ana kallon takarar tsakanin mutane biyu ne shi Mnangagwa wanda yake fuskantar kalubale mai tsanani daga sabon shugaban babbar jam'iyyar Hamayya dan shekaru 40 da haihuwa Nelson Chamisa. Mugabe da sauran 'yan takara sun bayyana fatar wato sabin zai bude sabon babi ga kasar Zimbabwe. A Mali kuma an fara gida ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa da aka yi jiya Lahadi, inda aka ce an yi tarzoma da hare-hare da aka kai da rokoki da barazana da kuma kafa rumfunan zaɓe na bogi. Shugaba Ibrahim Boubacar Keita yana neman wa'adi na biyu. Akwai wasu 'yan takara 24 suke ƙalubalantarsa. Rahotanni sun ce masu jefa ƙuri'a ba su fito ba sosai a duk faɗin ƙasar ciki har da Bamako babban birnin ƙasar. Rabin masu zaɓe a yankunan ƙasar biyu ne suka samu katunan zaɓe, ma'ana fiye da mutane 800 ba su samu damar kada ƙuri'a ba. An dakatar da zaɓe a wani ƙauye da ke arewacin ƙasar bayan da mayakan sa kai suka harba rokoki kusa da wani ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai rahotanni suka ce babu wanda ya jikkata. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar zai dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka idan Majalisar Dokoki ba ta ware kuɗi domin a gina katanga kan iyakar ƙasar da Mexico ba domin hana bakin haure kwarara Amurka. Shugaban na Amurka ya yi ƙirarin cewa tilas 'yan hamayya daga jam'iyyar Democrat su goyi bayansa kan kare kan iyaka da zai haɗa da ba da kuɗi domin gina wannan katanga da kuma sauye-sauye masu tsanani ta fuskar shige da fice. Amma wani bangare na jam'iyyar Republican mai rinjaye tare da 'yan Democrat waɗanda kansu ke haɗe a baya-bayan nan har sau biyu suka yi watsi da ƙudurorin shige da fice da shugaban na Amurka yake ƙoƙarin ya gabatar. A wani saƙon Twitter, Trump ya yi kira ga Amurka ta koma amfani da shirin shige da fice wanda ya ba da fifiko ga cancanta, yana cewa muna buƙatar mutanen ƙwarai su shigo ƙasarmu. To, labaran duniya yake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani jiya Lahadi ya buga Prime Minister makwabciyar ƙasar wato Pakistan mai jiran gado ɗan wasan ƙwallon cricket da ya rikide ya zama ɗan siyasa Imran Khan. Ya buga masa waya domin ya taya shi murnar nasarar da ya samu a zaben ƙasar ta Pakistan, ya kuma gayyace shi ya ziyarci Afghanistan. Khan ya karbi gayyatar kuma ya gaya wa Ghani cewa zai kai ziyara bayan ya kama aiki a zaman Prime Minister kamar yadda jaman ƙasar ta Afghanistan suka faɗa. Shugabannin biyu sun yi alƙawarin za su yi aiki tare domin su ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar siyasa, zamantakewa, tattalin arziki da al'adu kamar yadda kakakin Imran ɗin ya yi bayani. A halin da ake ciki kuma an kai tsohon Prime Minister ƙasar Nawaz Sharif wanda yake kurkuku asibiti saboda larurar zuciya. Jiya Lahadi aka kai shi asibiti daga gidan yari bayan gwajin zuciyarsa da aka yi nuna yana fama da matsala kamar yadda ministan cikin gida a lardin Punjab ya yi bayani. Bayanai suka ce an kwantar da shi a rashin kula da masu fama da cutar zuciya kuma zuwa yanzu baya cikin wani hadari ranar 13 ga watan nan ne aka kama Sharif da yarsa Maryam bayan da suka koma kasar daga Ingila dama can wata kotu ta yanke musu hukunci bayan idon su na dauri a gidan fursuna saboda ta same su da laifin cin hanci da rashawa a kasar Girka kasar ta fara binne waɗanda mummunar wutar daji ta kashe bayan da wutar ta afka wani yanki wato inda masu wato yan yawon bude ido suke yawan sha'awa ko kuma suke son zuwa wurin yana gabashin birnin Athens amma kunjiya ne wannan al'amari ya yauku jama'an yan kwana-kwana sun ƙara adadin waɗanda gobarar dajin ta halaka zuwa 91 kuma akwai mutane 25 zuwa yanzu ba a san inda suke ba ba mutar ta rada ta yankin a ranar Litinin ta makon jiya daruruwan mutane ne suka halarci addu'o'i na musamman da aka yi a gari da ake kira Mati wurin da yan yawon bude ido yake da farin jini a gunsu inda kuma gobarar ta fi barna jama'an kwana-kwana suka ce galibin mutanen gobarar ce ta halaka su wasu kuma ruwan teku ne ya halaka su yayin da suke kokarin tsere wa daga wannan wutar.
Muhammad Iman Alu a saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai an yi shekara da shekaru ana takaddama kan doka ko ka'idar jaridanci a Najeriya. Na baya-bayan nan shine batun majalisar fasalta ka'idar jarida wadda ake ta samun bayanai masu cin karo da juna a kanta. Dan haka wakiliyarmu a Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin kula da harkokin yada labarai da wayar da kan jama'a na majalisar dattawan Najeriya Sanata Suleiman Adekoye wanda Madinar ta tambaye shi karin bayani kan dokar da ake takaddama akan ta sai ya ce
daman akwai doka wanda take gargadar da masu aikin jarida ko suna aikin su daidai ko ba sa yi daidai wannan kansu ita ce tana duba ayyukan da suke yi a shawarce su a ga inda suka abin da bai daidai ba suna da yadda nasu na kansu na cikin gida da ke lura da zaman lafiya tsakanin su da kuma al'umma da kuma aikin jarida ba tare da an ci mutunci da cin zalin mutane ba wayannan dokokin soja ne suka yi su kuma ka'idan kundin dokoki na Najeriya duk wani dokan da dama an riga an yi su idan ba masu gyara ko an musu kuskurima ba sun zama doka kenan to yawancin dokokin nan ana duba su daidai a ga inda za a gyara a kawo yanayin su daidai da zaman demokradiya shine makasudin wannan dokan da muke ciki
wani irin gyara kuke son ku yi mata yanzu
gaba ɗaya ma an sauke sannan za a sake sakewan akwai wadansu inda aka su aya-aya da aka sa da za a maida su wadansu gabaci daya an sauke amma muhimmin gyaran da na ciki shine maimakon ta zamanto cibiyar da za ta ma masu aikin jarida alkalanci yan jarida su kankansu su ne za su zama membobi na wannan cibiyar ba wai ya zamanto cibiya wanda gwamnati ne za ta yi amfani da shi ta yi ma masu aikin jarida bulala ko wani abu so za su yi zaman kansu da kansu kamar da wasu sana'o'i kamar sana'ar lawyer da likita da sauran makamantansu suna da irin wannan dokoki da ya ba su daman su yi zaman kansu da kansu su ma kansu shari'a in sun bacin basira wani wuri da sauran makamantansu wannan dokan illa gyaran da ake so a yi kenan
mun samu labari cewa akwai waɗanda ke ganin yin wannan doka zai takura ma ƴan jaridu ne sannan kuma ya kyautata ma wasu kamar ƴan bangaren aikin radio da talabijin zai kyautata musu waɗanda kuma suke aikin jarida zalla zai takura musu
mu yin doka muke yi kuma in za ka ce kada majalisa ta yi doka sai saboda ana shari'a wato kenan ba mu da aiki domin kusan kowane abun rayuwa na duniya nan ana shari'a kan su nan kowane abu to in ka kawo wannan sai dai ko in kotu ta bada abun da ake kirawa injunction cewa kada a zauna a kai wannan kuma zai wuya kotu ta ce kada majalisa ta yi doka zai wuya idan an yi kuma komin dokan da muka yi ba zai shawo kan shari'a da ake yi ba, domin shi ma dama kundin dokoki na Najeriya ta hana cewa a yi doka da za ta zamanto ta hukunce mutane daga abubuwan da mutum ya yi da baya, sai dai ta fara daga ranar da aka yi doka. Inda ba a yi haka ba, wani zai iya shige gona da iri.
Wannan haka yake kuma a gaida Madina kafin mu ci gaba ga wannan. Sai da dan Hausawa a Sudan. To yanzu kan bari mu koma gefe guda, Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Kudi a kashe Sudan hanya mai kyau.
Kudi a kashe Sudan hanya mai kyau.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Salihu Garba ne daga Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin jayi. Bakin mu na makon jiya, Alhaji Sani Dutsinma da Sanata Aliyu Sabi Abdullahi da Alhaji Bashir Baba za su ci gaba da firarsu da wakilin murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, akan illa ko rashin illar jinkirin da kasafin kuɗin bana ya samu. Ga yadda firar tasu ta kasance.
Abun ta da wujijiyar wuya wai daga January zuwa December. Now wata wata 12 in January December ka dauka wata 12 zakai, in June ka dauka ai wata 12 zakai. Ai abun da ke ma'ana, abun da ya kamata ce da mu dan Najeriya, abun da ya kamata ya damu gwamnati, abun da ya kamata ya damu majalisa, yaya aiwatar da wannan abun za ya kasance? Shin aiwatar da shi wa da ido za mu sanya mu tabbatar da shi? Idan ma aka maida shi abun February to February, duk watan da aka dauka da yadda doka take wata 12 din nan wannan ya dauka. Abun da ke matsala kuma abun da ni yafi damuna shine cewar zama da ake zaman kishiya tsakanin majalisa da abun da bangaren gwamnati, na wannan shine abun da bai kamata ba. Mu tsaya mu kalli siyasa, kowa ya tsaya daidai gurbin sa. Babu abun da ya damu dan majalisa da ya damuna ya ce shi dole constituency dinsa dole sai an sa kaza an yi kaza. Yana da kyau ya gyara, amma yana da kyau cewar kamin a tafi a samu cewar da ni da ke da kai da kowa muna aiki ɗaya ne, muna wuri ɗaya ne, muna kowa aiki ne. Mu zauna kamin abun nan ya zama doka, mun zauna mun amince da cewar da kaza din nan shine daidai. Inda abun yake da rauni shine cewa wannan system din na presidential system din da muke yi, kowane yana da tunanin cewar ni dole ne in tsauya in ga cewar ni ne gaba. A da in kin tuna lokacin parliamentary system, abun da minister member ne na parliament, member ne na majalisa. Haka kuma yawancin abun nan din na ƴan majalisar nan su ne za su zauna su tafiyar da ministries. A wannan za a zauna a kalli abun nan cewar ni din nan da kamar yanzu da sanata ke gaskiya ne, sanata shi yana da constituency din sa, amma kuma dan House of Reps shi ma yana da constituency din sa. Nan sanata ya fi girma da wannan, amma in kika koma ƙasa kuma ai dan majalisar jiha shi ma yana da constituency, amma duk abun da ba mu fahimta ba, duk abu ɗaya muke mawa. Saboda haka mu zauna mu kalli shin budget din nan kamun ya taho daga hannun executive
bangaren
gwamnati, waɗanne ayyuka ne, waɗanne su ne ainihin ayyuka waɗanda suka zama na gwamnatin tarayya. Kada ƴan majalisan tarayya su ɗauki aikin gwamnatin jiha da aikin local government, domin ana cewa kokarin ne ko menene, su ce ai dole kuma ita federal government da ya ƙarfinta a wannan ta koma wancan.
kin ga abin da yake idan kamar yanzu lokacin da muke magana health kamar health gaskiya is a concurrent abin nan aiki ne wanda ya kamata local government ya kamata jiha ta ya kamata verdict ta yi to amma idan za a tsauna a tantamna shin daidai ina ne abin nan ya kamata a tsaya
bari dawo bari dawo zan zawo gare ka zan
ai in kika koma gare shi magana zai nisa kafin watan na so yanda yayi magana amma abu ɗaya da nake son faɗa shine mu ba maganan kishiyanci muke duba ba saboda me ai gwamnati ɗaya ne ko ba haka ba kuma abinda nake so
bangare ne na gwamnatin ko
eh abinda nake so ai alakari shine ai oversight da ake magana din nan shine sa ido bisa tsarin aikin gwamnati shugaban kasa in aka zabe shi an san shi kadai ba zai iya raba kansa ko ina yace shi kadai ne zai wa'annan ayyukan ba shi yasa zai nemo ƙwararru wanda zai ba amana na su duba masa wayannan ayyukan to zababbu aka ba haƙƙin su sa ido wayannan din abubuwan da aka ce ayi din suna yi to abinda nake so masu saurare su gane shine yanda yayi bayanin maganan kasafin kuɗi inda kamar da constitution ta bayar ana bi yanda ya kamata cece ku ce ma ba za a ji shi ba kuma bari ni bayani na farko a cikin constitution na ƙasa an ce kowani ma'aikaci daga bangaren santarwa daga bangaren majalisa daga bangaren judiciary watan da shari'a kowannin su in ka zo yin aikin ka kayi la'akari da aikin ka kayi shi yanda ba za ka nuna bangaranci ba ba za ka tauye wani bangare don ka fifita wani bangare ba saboda yin haka zai kawo tazada na tsaye zai kawo tashin hankali zai kawo wasu suna zanga zanga an baka amana ana son ko me zaka yi ka kawo wannan balance din ka tabbatar bangare bangare na kasar nan kowa zai amfana da abin da kake son kai a cikin constitution kuma an fada wayannan kasafi wato shine kudi resources na kasa a tabbatar an raba shi yanda ko ina kowa zai samu daman yayi aiki kamar da shi yake fadi da zu wasu su Allah ya ba su ilimi wasu Allah ya ba su kwarewa na wasu abubuwa amma idan ba su samu tallafi yanda ya kamata ba kila wayannan kwarewan nasu ba zai amfana da su ba to a bisa haka idan wayannan ma'aikatan gwamnati sun zo za su yi budget wanda za su kawo mu majalisa in sai la'akari da shi misali muna da jihohi 36 muna da kananan hukumomi 774 duk wayannan abu ne wanda yake kowa ya sani kuma in kana son kai aiki in ka zo kai ka son ka rarraba yanda ya kamata kenan idan an kawo kasafi kowane dan majalisa in ya duba zai ga inda aka yi tanada ma mutanen da yake wakilci me zai fada ba abin da zai fada to amma ina son tabbatar ma jama'a yawanci tunda muka shigo misali ba ma ganin kasafi sai ranar da shugaban kasa ya zo ya aje shi a majalisa a ranar ne ina zuwa a ranar ne muke ganin abubuwan da ya kusa akwai tsarin da aka yi a baya inda aka kawo akan samu watan planning officers don da ne aiki ne planning officer ne an kawo abin da ake kira medium term sector strategy planning na tabbata shi ya san abin da nake faɗi
mun ma mun sani
ko kuma a wancan lokacin abin da aka yi in aka zo wannan lokacin tsarin nan sai a kirawo committee din kaman tsarin agric ne ko bangaren noma sai a kira committee na agriculture sai su zo za su ga abin da gwamnati ke da niyyar yi za su duba inda suke da gyara da za su bayar za su bada nasu shawarwari za su kawo abin da nasu albarkacin bakin su su sa kenan lokacin da budget zai je zuwa majalisa already duk committees din nan kowa ya riga ya ga abin da ake so a yi ya bada albarkacin bakin shi an dauki abin da su ma suke ganin cewa mutanen su za su amfana an kawo an hade in aka kawo
wanda ita ce magana da nake a Hajja Madina
abinda
ba ku shi an bar wani baya
yawa ina so ina so maka tambaya da ce shin dangantakan nan tsakanin bangaren zattaswa da bangaren majalisa da take ta dangaltangal shin za ta shafi wannan harka na kasafin kuɗi a bisa bayanin da sanata yayi
wato ni ku duk kafin mu kai ga wannan Hajjia kin ga karin cewa an kara dala 6 akan abinda gwamnatin bangaren zantarwa mai akan farashin gagan danyen mai fetur wannan duk ba wani abu bane ba matsala bace domin ai akwai dokar da aka yi dani idan aka ce ga kasafin kuɗi abinda gwamnati ta kiyasin za a sai da gagar mai idan wani abu ya karu akai bisa doka babu mahalukatan da ya isa ya kalli bangaren zantarwa ya ce ina sauraron ranar kuɗin amma daga baya sai aka zo aka yi wata doka wadda ta kirkiro abin da ake kira excess crude account.
Eh wannan asusun
eh duk wannan asusun nan wanda duk ranar da ta shigo cikin wannan asusun yake shiga daga baya a rarraba tsakanin gwamnatoci na tarayya da na jihohi da na
kamar yadda ake yi a yanzu
kin ji wannan abu na biyu shine tsarin ma da ake bi tukunna a kasafin tukunna ni shi nafi matsala ni shi nafi kuka da shi kashi 75 abin da suke kira da current expenditure ayyukan yau da
manyan ayyuka da
kananan ayyuka kuma manyan ayyuka kuma kashi 25 yanzu ya kai 30 to madalla ga sanata ya fito mana da
bisa tsarin tunda shi shugaba Muhammadu Buhari ya shigo dama cikin tsare-tsare da kuma gyaran da yake so a kawo yace ya kamata a fara rage recurrent saboda recurrent shine kaman kudin da kake kashewa yau da kullum sannan capital shine abin da kake amfani da shi wurin yin manyan
to mun ji bayani da
kullum sanata ta ce ki dawo bayanan nan
in yi bayanin da
kai bayanan nan na cikin abin da Sani Aminu ya fadi dazu da ya fayyace abubuwan nan yadda kasafin kudin nan ake raba shi daki da sauransu ainihin manyan ayyuka da kananan ayyuka ne da bamu ce ga abin da aka ware musu ba ko ga abin da aka ware wa manyan ayyuka ba dalilin tambayar da nayi kenan yaya zai tasiri ne a rayuwar al'umma
an shine abin da nake nuna miki Hajiya gashi ina zuwa dai naji ai shine
nake
to bani in yi miki bayani tun da kin yarda da wannan kashi 70 kamar yadda ya fada na ayyukan yau da kullum kashi 30 manyan ayyuka abin nufi fa shine kashi 70 din nan za a yi ma'aikatan gwamnati ake wa ba wani ba za a biya albashin ma'aikata allowance dinsu za a yi yan tafiye-tafiye za a sayar computer a sa office za a sayar kujera da sauran irin waɗannan anan ne fa
kashi 70
suna cikin kashi 70 sauran kasa kuma an bar musu shi ne za a yi manyan ayyuka kasa ina zuwa to indira tukunna sai kai jaran ka sanata now abubban abin da yake da muhimmanci ki duba Hajiya shine idan kika tattara ma'aikatan gwamnatin kasar nan ka fatanin su tun daga kan shugaban kasa a kololuwa a gwamnatin tarayya har zuwa jihohi 36 da muke da su kama kidire har kananan hukumomi fiye da 700 din nan da muke da su duk wani wanda yake karbar albashi daga lalitar gwamnati daga kan shugaban kasar zuwa kan masinja na karshe mai karbar albashi mafi kankanta a duk waɗannan rukunoni da na lissafa in kika tattara su ba su kai kashi 3 daga cikin 100 na al'ummar Najeriya ba
to me yasa za a ware musu kashi 70 cikin 100 na ayyuka
ya kashi nawa
wato na gwamnatin tarayya ina zuwa gwamnatin tarayya eh nan ne ina ganin kaman kashi 5 shine ake magana in ka dubi federal government kenan amma idan ka hada da jihohi da wasu a yafi haka
jama'a zan yi sallama da ku anan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu sake jin mu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Dedene da suka taimaka da sauti ne Salu Garba ke muku fatan alheri kasance cikin koshin lafiya
to a gaishe ka yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation jaridar kuma da Toronto a daya daga cikin manyan labaranta cewa shugaba Muhammadu Buhari ya umarci kungiyoyin da ke goyon bayan sa su dakatar da yakin neman zaben da suka fara domin bin dokan hukumar zabe ta kasa sanarwar da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai Femi Adesina ya fitar sai kuma jaridar Vanguard da Toronto cewa an kama wani dan Najeriya a ɗan shekaru 46 mai suna Emeka Nduku a kasar Amurka jaridar ta da Vanguard ta ce an Najeriya wanda yake da passport din kasar Amurka a yanke masa hukuncin shekaru 4 a gidan yari bayan da aka same shi da aikata laifukan zamba na 419 inda ya nemi ya tamfari gwamnatin Amurka zanzaroton kuɗi har da Amurka dala 900,000 ya zagare akwai wani dan Najeriya mai suna Chuka Bono wanda yake neman ruwa a Jallo bayan da ya arce sai kuma jaridar Daily Trust ɗaya daga cikin manyan labaran take cewa wata kotu a ƙasar Amurka ta yi watsi da ƙarar da wata kungiyar ƴan Biafra ta kai gwamnatin tarayya a ƙasar ta Amurka. Kungiyar fafutukar samun ƴancin ƴan ƙasar Biafra, wato Indigenous People of Biafra, ita ce ta shigar da ƙarar gwamnatin tarayya tare da wasu jami'anta guda 15 inda take neman a biya ta maƙudan dalolin ƙasar Amurka a matsayin diyya. Cikin waɗanda kungiyar ta kai ƙara dai hadda babban hafsan sojojin Najeriya Tana Jara Tukur Buratai da Daraktan Hukumar Tsaron Cikin Gida Lawal Daura da Tsohon Sufeto Janar na 'Yan Sandan Najeriya Solomon Arese da kuma magajinsa Ibrahim Idris da gwamnonin Abia da Anambra. Sai jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar kuma da ta ruwaito gwamnan jihar Cross River Ben Ayade yake zargin 'yan tawayen ƙasar Kamaru masu neman kafa a ƙasar Ambazonia da kuma gwamnatin ƙasar Kamaru da laifin shigo da makamai cikin Najeriya ta wasu haramtattun kan iyakoki guda 27. Jaridar ta Sahara Reporters ta ruwaito gwamnan na kira ga jami'an tsaro da su tashi tsaye wajen sa ido da kuma kawo ƙarshen smogan makamai da ake yi zuwa cikin gidan Najeriya daga ƙasar ta Kamaru. Ita kuwa jaridar da Sun ta ruwaito cewa 'yan majalisar dokokin jihar Ekiti sun tsame kansu game da wani rahoto ake bazawa cewa suna da niyyar tsige gwamnan jihar Ayodele Fayoshe daga kan mukaminsa. Jaridar da Sun ta ruwaito wasu 'yan majalisar dokokin jihar 23 na cewa ko kadan babu karshen gaskiya game da wannan rahoto. Karshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan. Babangida Shifrin Murai Amurka daga Lagos.
Ta gaida Babangida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum muri Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira ga shugabannin kasashen Afirka na ECOWAS taron da za ku yi lomi don Allah ku tattauna tashi-tashin hankulan da sun kada mu Afirka da cin hanci da rashawa da mulki gado don Allah ku yi gaskiya da Allah ya taimake ku.
Assalamu alaikum fashil Hausalamin ya Amurka mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana shine game da shugaban majalisar da tiye da kola karaki game da tsayuwar wani da in shi baya jam'iyyar PDP shi baya jam'iyyar ADC. To ina so in bayyana karaki shawara dan Allah dan Annabi ka bar jam'iyyar ATC domin mutanen nan su samu sukuni yadda za su gyara jam'iyyar su. Tunda kun ce jam'iyyar PDP za su koma kawai da ne wasu ɗan majalisar da tiye da nan filin sun koma jam'iyyar PDP amma kai ka komawa domin ka ci gaba da yin jam'iyyar ADC zagon ƙasa to ta Allah ba taka ba.
Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Jamba na faɗa bajo ga garkuwar ƙungiyar muryar talaka. Alhamdulillah ala kulli hal. A yau dai ina so in ji kira ga gwamnan mu na jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan dan Kombo da kuma sanatan mu Bayero da kuma dan mace da kuma yar majalisar mu na yankin na faɗa da dukku Mama Shatu majalisa Haji Baba da dan majalisa Kawu Musa da shugaban karamar hukumar na faɗa cewa su gaggawa su kai wa al'ummar ƙauyen mu na yankin da ba agajin gaggawa domin kuwa ruwan sama yana ci gaba da rarake garin yana ci gaba da kawo kururruka.
Shikyauta Allah shikyauta. Yanzu kuma ga Sahabu Imam Aliyu ya dawo da labarin duniya amma fa a takaice.
Ya Lahadi zuwa shugaban kasar Zimbabwe yake cike jam'iyyar siyasar da ya kafa yana cewa ba zai jefa jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin kasar kuri'arsa ba a zaben kasar da aka za a yi yau Litinin. Wannan shine zabe na farko cikin shekaru 30 da Mugabe baya takara a matsayin shugaban jam'iyyar ZANU-PF. Mugabe dan shekaru 94 da haihuwa yayi murabus cikin watan Nuwamban bara sakamakon matsin lamba daga sojin kasar. Mutumin da ya dade yana mataimakin sa dan shekaru 75 da haihuwa Emmerson Mnangagwa shine gaji Mugabe kuma yake takarar shugabancin kasar a yau. A kasar Mali kuma an fara kida kuriyu a zaben shugaban kasa da aka yi jiya Lahadi inda aka ce an yi tarzoma da hare-hare da aka yi da rokoki da barazana da kuma kafa rumfunan zabe na bogi. Shugaba Ibrahim Bubakar Keita yana neman wa'adi na biyu, akwai wasu 'yan takara 24 suke kalubalantarsa. Rahotanni sun ce masu jefa kuriya ba su fito ba sosai a duk fadin kasar ciki ko har da Bamako babban birnin kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar zai dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka idan majalisar dokoki bata ware kuɗi domin a gina katanga kan iyakar kasar da Mexico domin hana bakin aure kurara cikin kasar ba.
To nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma shi Sahabu Imam Aliyu da ga karantu na labaran duniya da wanda hada mana saurucin Salamu Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Dan Elson ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku huta lafiya.